أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانجي سواتا الدين المسلم شي أيومنا سافير لربا شاتر غوتا أكو شكرا تدبو بيودا أشرين دبيار ya kuma yi daidai da 19 ga watan wannan wata na fada ne na'am na farko 19 ga watan Ramadan hijira 1446 na biyu kuma 19 ga watan 3 shekara ta 2025 Allah ya kaddara haduwar mu da ƴan uwa mata a masallacin Muhammad Tasi'u Foundation a bariki GRA a garin Gumel a karatun alqur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gurgunan yadda Allah madaukakin sarki ya hore a yau cikin kaddarawa da kuma amincewa ta shi Allah madaukakin sarkin zamu tashi karatu ne akan suratul asri wanda ita ce sura ta 103 a jeren giyar surorin alqur'ani Malam zai karanta mu ji me za mu samu na darussa a cikin wannan sura mai albarka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال من عز من قائل والعصر إن رنسوا دع العصر وإن لام القسم واو القسم واو انتي دع اكي رنسوا دع اتا كما رأي لكي كتوا والله والذي رفع السماوات ورب محمد وإن اتتي ترنسوا daka sai Allah ya ce wal asri ina rantsuwa da al asr na yi fassara al asr ne saboda malamai sun yi maganganu da yawa akan al asr da haka wannan lokaci ne ya kamata mu dauka kuma sai mu rantse da shi din ko mu fassara rantsuwar ta mai duka wal asri ko da yake ce Allah ya rantse da lokacin sallar la asr ko da sallar la asr din tana mana da sallar asuba azhar la asr magriba isha la asr din ana ce da ita salatul asri sai ce to wal asri ina rantsewa da lokacin sallar la asr zamu ji hujjar da yasa malamai suka ce haka wasu kuma suka ce wal asri zamani guda biyu ne, akwai lokacin safe, akwai lokacin yammaci. Lokacin safiya Allah ya ce wa duha yayi rantsuwa da lokacin walaha, da aka bil muqabil sai ce wal asri na kuma yi rantsuwa da lokacin yammaci. Aka wasu malaman suka ce wal asri, wasu kuma suka ce dukkanin zamani tun daga halittar duniya har Allah ya nade alkiyama. Allah yayi rantsuwa akwai abubuwan mamaki da al'ajabi, abubuwan girma da kasaita da ya tabbata na Allah mai girma da buwaye, ko kuma ke naki zamanin daga farkon rayuwarki zuwa karewar rayuwarki. Za mu karanta mai malamai suka farfada, na ba mu kulasan abinda suka ce. Ibn al-Jazzi ke cewa ita wannan kalmar ko wannan ayar wal asri, sai yake cewa laha thalathu ta'wilat, tana da tafsiri ɗaya-ɗaya har guda uku. Al-awwal annahu salatu al-asri, fassara ta farko shine mai kirata wal asri, Allah ce na rantse da sallar la'asar. Me yasa malamai suka zabi wannan? Aqsama Allahu biha li fadliha, Allah ya rantse da ita ne dan falalar sallar la'asar, dukkanin sallolin duniya. To la'asar tafi kowace girman daraja, tafi kowace girman lada, tafi kuma gwada imani. Sai sa aka ce to da ita Allah madaukakin sarki ya rantse. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan sa karfafa maganarsa sai ya ce manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallam ya ce allazi tafutuhu salatul asri ka annama wutira ahluhu wa maluhu. Manzon Allah ya ce wanda sallar la'asar ke fice shi, ayi sallar la'asar bai yi ba, lokacin la'asar ya wuce ya rama ko bai rama ba, sai ce kamar a ce dukkanin iyalan shi an wayi gari sun mutu, dukkan dukiyarsa sun mutu. Wannan shine asarar kowace sallar la'asar. A ce da iyayenki da kakanninki da baffanninki da kawunnanki, akwai gwaggo, akwai innoni, akwai ƴaƴanki, akwai jikokinki, akwai dukiyarki, ki dora a jirgin kasa za a yi tafiya. Kawai asa Allah ya aiko tsautsayi jirgin ya tunkari wani guri ya yi hadari, komai ya kone kurmus, sai ke kadai, ya za ki ji wannan asara? To yadda za ki ji zafin rasa danginki, ki ji zafin rasa dukiyarki, wannan shine daidai da asarar lokacin sallar la'asar kwaya daya. Sai aka ce to sallar da take irin wannan muhimmancin da alfarma, idan Allah ya rantse da ita yayi ne dan ya nuna wa duniya girman matsayinta da martabarta. Sannan an samu wani hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita sallar la'asar ita ce mafi ficiya, ita ce mafi daraja. Lokacin da aka yi yakin Khandak, arna suna kokari su shigo, musulmi suna kokari su tokare su, ana wannan fita ta birzar su turo a ture, su turo a ture har sai da magariba ta kawo kai duhu ya fara shiga. Sannan aka dan ji sagaram, ana samun sagaram sai manzon Allah ya tuna abi mai sallar la'asar ba, saboda tsabar yaki yayi yaki, bala'i yayi bala'i, musifa tayi musifa. Sai ya ce mala Allahu quburahum wa buyutahum nara shagaluna an salatil wusta salatul asri, ko shagaluna an salatil asri salatul wusta. Yace Allah ya tsine wa waɗannan mutanen, Allah ya cika gidansu, Allah ya cika kabarinsu da wuta, yadda suka sa muka mance da sallar la'asar, mafificiyar sallah. Allah ka cika gidajensu da kaburburansu da wuta. Wannan yake nuna cewa tana da girman matsayi, tana da girman martaba. Shi yasa wasu malaman suka ce kenan salatul asri da aka ce wal asri, Allah da ita ya rantse. Wasani ta biyu, kamar yadda na kawo a dunkule, al annahu al ashi, ana nufin lokacin yammaci, daga lokacin da rana ta tsaga tsakiya ta koma yamma an shiga lokacin la'asar, ina lokacin ashi. In rana ta fito har ta zo tsakiyar sama can karkar, so wannan lokacin lokacin duha ne. In ta zo tsakiya hina ake kiransa lokacin zahira. In ta tsallaka tana gotawa ko da inci ne, to an shiga lokacin la'asar. Saboda inuwa ce za ta yi yamma, sai ta zo ta tsaya tsakiya, batta yamma bata gabas, sai kuma ta dawo gabas. To in tana yamma lokacin safiya, in ta dawo gabas lokacin yammaci, in ta tsaya tsakiya shine lokacin garji. Sai suka ce to rantsuwar Allah ya rantse ne daga lokacin da rana ta gota tsakiya har ta fada. Dan haka a fahimtar masu wannan maganar, sai suka ce wannan lokacin yafi kowanne daraja da alfarma, shi yasa aka rantse da shi. Wata kil kuma muka bibiya sai muga haka ne, ko muga ba haka ba. Daga hudowar alfijir zuwa rana ta zo tsakiya shine yafi albarka, ko daga fadawar rana, gotawar rana zuwa yammaci shine yafi albarka? Wanne ne yafi albarka inda aiki za a yi? Sai malamai suka ce da ya rantse da shi, saboda shine kishiyar duha. Ya ce wa duha, nan kuma sai ya ce wal asri. Wa yu'ayyidu hadha, abinda yake goyen bayan wannan daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, qawlu ubay ibn ka'ab, akwai fadin ubay dan ka'ab. Sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil asri fa qala aqsama rabbuka bi akhirin nahari. Ubay dan ka'ab ya tambayi manzon Allah, da Allah ya ce wal asri, me yake nufi? Sai ya ce ubangijinka yana rantsuwa ne da lokacin karshen yini. Wannan ita ce magana ta biyu. As-salis, matsala ta uku, annahu zaman, Allah ya rantse ne da zamani, rayuwa baki ɗayanta. Alladhi yaqa'u fihi harakat bani adam min khairin wa sharrin, wannan kuma shine lokacin da ake samun faduka tashin dan adam na alkhairi ko na sharri. A dalilin haka ne Allah ya rantse da wannan zamani din. Sai ya ce innal insana,
innal insana
lafi khusr. Na'am, me yasa Allah ya wannan rantso? Sai ya ce innal insana, lalle kam shi duk wani dan adam, in dai sunanki dan adam, sai Allah ya ce lafi khusrin, wannan mutumin yana cikin tabewa, yana cikin asara. Dan haka da ni da ke kowa ya kaddara asararre ne, yayi asara. Shine rantsuwar da Allah yace na rantse da lokacin la'asar, ko na rantse da lokacin yammaci, ko na rantse da zamani, kowa asararre ne. Menene asarar? Ki kaddara kamar kuɗi ne aka baki, yana shigowa hannunki, kina dafa su kawai ki ji ba sa nan. Ai za a yi talani miki, lalima ajihu, ki leka tebur, ki leka karkahin tebur, ki daga kujera, har inda ma ba a tsammani zai shiga, lekawa kike, saboda me? Asara ta biyo ta ciki. To sai Allah ya ce ke ma rayuwarki gaba ɗayan wannan asara ce. Abinda zai hada asara ita ce aya ta ƙarshe. Na'am.
Illal ladina amanu wa 'amilus-salihati wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr.
Allah ya ce wanda ba sa cikin asara, istathna min jumlatil khasirin, wanda Allah ya ɗebe a dangin waɗanda za su yi asara. Sai ce illal ladina amanu, sai waɗanda suka yi imani. Wannan imani da Allah, imani da littattafai, imani da mala'iku, imani da ranar lahira, imani da ƙaddara mai kyau da mara kyau, sannan imani da littattafan Allah. Waɗannan rukunan imanin guda shida, a bayan mutum ya karɓi musulunci, ya yarda da Allah maɗaukakin sarki da dukkanin abin da tauhidin Allah ke buƙata, to wanda ya samu wannan ya samu matakin farko na tsallake ma wannan asara ɗin. A samu kyakkyawan imani a zuciya, to duk wanda ya samu kyakkyawan imani a zuciya ya samu jari na farko. Wa amilu salihat, sannan suka yi ayyuka na ƙwarai, sallarsu akwai ikhlasi, azuminsu Allah sukewa, sada zumunta saboda Allah ya yi umarni, bin miji dan Allah ne ya faɗa, zama lafiya saboda Allah na son zaman lafiya, rahin gulma saboda Allah ya haramta, sace-sace Allah ya ce kar a yi, zinace-zinace ta yadda Allah ne ya ce kar a yi. Don haka duk abin da ta bari domin girman Allah ko ta aikata domin girman Allah, waɗannan su ne ake kira al-a'malus salihat. shine aiki na kwarai illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi suka yi wa juna wasici da gaskiya menene wasici da gaskiya wa huwa ada'u ta'at wa tarkul muharramat menene wasici na gaskiya ki ga yawa yar uwarki tayi abin da yake biyayya ce ta Allah ki gaya mata tabar abin da yake sabo ne na Allah madaukakin sarki wannan wajibin kowanne musulmi ne al'amru bil ma'rufi duk abin da yake kyakkyawa ne sai mun fada duk abin da yake mummuna ne sai mun fada wata kin daga cikin makasudin haduwar mu a wannan gurin shine dan mu gaya wa kanmu gaskiya mu gaya wa kanmu me Allah yake so muna sa ra in mun aikata mu samu lada mu kiyaye abin da Allah baya so idan dalilin aikatawar yazo muka kauce sai mu samu lada shi malamai sun ce akwai bambanci tsakanin aiki da hani yanzu da muka taho wajen karatu mun samu niyya mun samu baro gida mun samu zama mun samu kasa kunne dan mu saurara to ana rubuta mana ladan wannan aiki amma shi barin aiki ba a rubuta miki ladan kin bar aiki hatta idza takamalat dawa'ihi har sai idan an samu dalilin da yasa aikin zai faru kuma sannan baki farar da aikin ba misali ai mu duka da muke zauna a nan gurin ba wanda yake cin wani abu na kare azumi kare azumi sabo ne ko to ba a rubuta mana yanzu ladan ba mu kare azumi ba mu da muke nan mun yi ittifaki saboda zahiri muna ganin juna da juna ba wanda yake aikin wata aisha a yanzu ko zina ko kaza ba wanda yake aikatawa to a yanzu ba a rubuta mana ladan ba ma yi saboda ba a samu dalilin da zai sa a aikata ba dukan mu nan ba ma shan giya to a yanzu ba a rubuta mana ladan ba ma shan giya saboda ba a samu dalilin shan giyar yazo ba yanzu a nan gurin ba wacce ba a rubuta mata ladan bata kangare wa mijinta ba saboda dalilin kangaren mijin bai zo shi ba dan ma wata killan duk ai ba mazajen ku kuya ku ne to ai ba wanda mijinta zai ce tahi mai komurwa ta ce an ki to tunda hakan bai faru ba to ba za a rubuta mata ladan cewa bata kangare wa mijinta ba ine suka ce shi bari ba a rubuta wa mutun ladan bai yi barin ba ko ya bari har sai idan dalili ya faru misali yanzu kamar yadda muka wuce a baya mace da imaninta da addininta da mutuncinta da darajarta wani sai rude ta da kuɗi ya bada kuɗin yasa aka yaudaro ta aka kai ta wani guri ga ta gashi ga kuɗi ba wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki sai ta ce ita wallahi ba za ta aikata ba tana jin tsoron Allah kuma Allah ya hana kuma Allah zai tuhuma kuma ma hakan da aka dauko ta aka kawo ta tana neman hisabi a wajen Ubangiji yanzu an samu damar da za a yi saban Allah kuma damar ta cika kuma ta tuna wa kanta Allah taki to yanzu ita wannan za a rubuta mata ladan bata aikata alfasha ba saboda dalilin me alfashar ya faru tana zaune tana bacci wata kil wata himijinta ya dada mata duka ta tayi azabure sai ce je ki dauko min ruwa kaga yanzu sigar yadda aka tahe ta da sigar yadda aka bada umarnin yayi daidai ko bai daidai ba na bai daidai ba ko ba a kyauta ba ba haka ya dace ba da yace je ki dauko min ruwa da ta miƙe he zuciyarta ta gaya masa to ai idan ban dauko ba wata kil shi ma yayi laifi ni ma nayi laifi ko so yanzu kin kangarewar wannan da tayi za a rubuta mata ladan ta dauko kuma za a rubuta mata ladan bata kangare ba saboda an samu damar da inda ta kangare ko da a ma'auni ne na dan adam ba ma'aunin shari'a ba za a iya bata uzuri yasa aka ce to shi laifi ba a rubuta wa mutun ladan bai aikata ba sai idan dalili ya faru wata kil kuna tafiya akan titi sai kawaki ta gaja ka kudi he ta sunkuya ta dauka aka kirga aka ga 130 kuma sai ga ta bayar Allah ta ce dan Allah ba ku ga kudi na ba ta ce wallahi ba mu gani ba sai ta ce a ki ji tsoron Allah yanzu nan kika dauki kudi yanzu nan kika kirga ki maida mata kudin ta yanzu nan umarni kike mata da kyakkyawan aiki kuma daidai lokacin hana ta kike aiki na munafurci da daukan abin da ba naki ba idan ta yadda ta dawo da wannan kudin yanzu an samu dalilin da za ta yi sata ko ta munafurta ta dauki abin da ba nata ba sai ta fasa to yanzu za a rubuta mata ladan ba ta yi sata ba ladan ba ta yi munafurci ba kuma za a bata ladan ta karbi umarni saboda an ce Allah ya hada ko manzon Allah ya fada sannan ta aikata ina ga wannan kamar shine bambancin da malamai suke barawa tsakanin umarni da hali shi duk aikin ibada da kin fara kina samun lada amma aikin zunubi ko abin da shari'a ta hana ba a rubuta mana ladan ba mu aikata ba har sai idan dalilin aikatawar ya zo ba mu aikata ba to sannan sai a ba mu ladan ba mu aikata ba Allah ya sa an fahince ni illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri suka wa junan su hakuri ko wasici da yin hakuri hakuri akan me malamai suka ce alal masaibi wal aqdar su wa junan su hakuri kan musibu da suke afka musu suwa kuma junan su hakuri kan kaddar Allah madaukakin sarki kowa a cikin yana da kaddarar shi akwai mai dadi akwai marar dadi kuma imani ne an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi dukkan mu muna saurin imani idan kaddara mai kyau ta zo kawai kina zaune sai kyau aka dauko kudi sai aka ce duba masallacin nan wanda duk ya ma dadi ba hi 100 yanzu kowa zai sa rai bara'in samu kawai kina daga hannu sai aka ce ungo yau ne ce miki wallahi Allah ne ya kaddara ke ce mai take ce wallahi fa yanzu wannan saurin kaddara zaki karba a dan gure saboda me mai dadi shi amma idan da tsautsayi ne zai zo a dauke wani abu naki a ce miki kaddara ke ce haka kawai kaddara take ana ji ana gani a dauke mun kudi a ce kaddara ko wata kaurki ta taka ki misali in aka ce miki yi hakuri kaddara ce sai kaga mutun yana nema ya fada a inda kaddara take zuwa a babin abin da yake ba masu to tana da wahalar karba to shi yasa aka ce ana wa juna wasici da yin hakuri akan kaddara wanda ba mai kyau ba da kuma musibu mace mace rashin arziki rashin abin hannu rashin kwanciyar hankali karyewar kasuwa rashin riba karyewar jari waɗannan duk mugayen musibu ne da kaddara to ana wa juna hausici akan shi ko kuma tsautsayi wata ta taka kaya kuma kayar ta lume mata a kafa ta yi kwana 2 ko 3 kafa tana zafi idan mace an ga za ta motsa ta yi korafi sai a danne ta a ce a'a haka Allah ya kaddara zaki taka wannan kayar ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nana Aisha ta rawaito hadisi koda kaya ce mutun ya taka yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها تو الله ubangiji zai yaye wannan masifar kuma zai bahi lada kuma zai zo mai da ribin abinda bai yi tsammanin za a bashi ba in fita daga hannunsa za a dawo mai da mafi alkhairin abinda ya fita daga hannun shi yanzu wannan kokarin ki hakurkurtar da ita kan abinda ya faru yana daga cikin rukunin imani yana daga cikin abinda dan adam yasa baya yin asara kuma sannan ita idan tayi aikin yana daga cikin abin da ke bata ita ma imani saboda tayi aikin hakurin da addinin musulunci yake umarni galibi duk inda nayi magana wata kil har kun gane ni duk inda naje na dawo sai na dawo gidajen mu kihiya da kishiya akwai wannan maganar watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri akwai shi tsakanin su a gidajen mu an ce ba za mu yi imani ba har sai mun yi me watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri idan a gidajen mu ba mu yi ba yana motsa imanin mu ko baya motsawa kishiyarki kullun bata sallah asubahi zaki mata umarni ko ba zaki mata ba na za a mata sai Allah ya kaddara kihiyar ki ta makara kuma ke kin tahi zaki suhur kuma kin gane idan bata yi sawur ba za ta sha wahalar azumi. Zaki ta hita ko ba ki ta hita ba? Na? Za ta hita tsakani da Allah. Wato kun gane bambancin karatun maza da mata. Ne idan nazo na mata na fi so mai practical. Shi ne yasa muka ware muku ranarku mu tattauna matsalolinmu da kanmu da kanmu wanda zamu gyara mu gyara ta. Yanzu saboda Allah sai kika gano mijinki baya so a sa siga da yawa a abinci. Sai akai amarya. Sai kika ga ta dauko siga za ta kuza. Yanzu za a samu matsala ko ba za a samu matsala ba? Sai ki ce mata a'a dan saurara. Wannan sigan daidaita kun taba yin magana siga da shi? A'a mun taba yi ba to baya son siga gaskiya. In kika zuba da yawa ransa zai iya baci. Yanzu wannan abin da kike masa yana cikin abin da yake wata wasau bil haqqi. In kin ki walara daga cikin rukunan imani da yake rage waccan asarar da aka ce za a yi asara idan ba a samu wata wasan bil haqqi ba. Za ku fita unguwa sai kika gane wannan shigar da makwabciyarki ta yi ko da kishiyarki ta yi akwai nau'i na abin da Allah madaukakin sarki baya so. Ko al'umma za su ga mutuncin ta ya ragu. Babu laifi sai ki ga mata gaskiya ki ce wancan shiga ta yi kyau wallahi. Amma al'adar garin nan in kika fita to duk mai ruhin musulunci zai ga kimarki da darajarki ta ragu. Ya kamata ki yi kaza ki yi kaza, gyara kaza ki gyara kaza. Wannan yana cikin wata wasau bil haqqi, wata wasau bis sabri. Sannan wasi ce da hakuri. Kihiyarki suka yi fada da mai gida sai ta tattare ɗan tsumo karansa za ta tafi yaji saboda Allah ya ake yi. Wata in ta koma ɗaki za ta ɗaga hannu tana tsalle masha Allahu a ita ma taɓa ta. Abinda aka mun ammata ko shege da ta ɗauka gidan zama ne ta tafi gidan nasu mana yanzu murna za ta yi. Wata za ka ga idan kishiyarta aka ce batta na har ɗan tsalle-tsalle take ta ɗan gyaggyara ta yi sauri ta koma kwalliya da ado da waye tana matsala za ta fi kenan kyale ta. To daga cikin wata waso bis sabri ki zaunar da ita ki ce wancan dan wannan sabanin ya faru da ke da shi bai kamata ki je gidanku ba. Ba inda ba a samun sabani tsakanin harshe da haƙori ma ana sabawa. Kuma in kin je gidan a yau ma ba mamaki babarki ta yi miki abinda ba za ki ji daɗi ba. To ya za ki da ita? Ko babanki ya miki abinda ba za ki ji daɗi ba ya za a yi da shi? To dan mai gidanki ya miki dan mai sa ba za ku zauna ba ku tattauna? Ni ba ni jakar in ya zo za mu yi magana da shi. Amma ko ma ɗakinki ki yi haƙuri. Rahim ficewa daga wannan gidan a shari'a ce mun karanta a nan da ku ko? Menene la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna illa ayatina bi fahishatin mubayyina. To ficewa daga gidan sabawar shari'a ce kuma kina kallo ta bari ta fice akwai abin da yake taba asarar waccan da aka ce duk asararru ne mu. So in kika bata ta fita akwai nau'i na wata asara da kika yi a hisabin ki na ranar gobe alkiyama. Ashe wajibi ne kishiya ta hana kishiyarta yaji. Wajibi ne ta hana kishiyarta yin abin da ba daidai ba. Wajibi ne ta hana kishiyarta saba wa mijinta. Ba mamaki mai gidanta ya ga mata karantse yayi abin da ba daidai ba sai ta miƙe zurut. Tana miƙewa kin san jaraba za a yi. Ke baya ki miƙe zurut eh ki matse bakin tsauna. In ya fice sai ta ce yanzu da kika miƙe inda kin faɗi baƙar magana ya ɗauki mataki a kanki. Yanzu idan ya sake ki ya zaki? Kina da mijin da zaki aura? In kin je gidanku iyayenki za su ji daɗi? Yanzu idan kin bar ƴaƴanki kina da yaƙinin zan riƙe miki su amana zan musu duk abin da ya dace? Yanzu ko ba ta da hankali za ta dawo haitaicinta. Yanzu za ta gane ya gidansu yake. Wataƙila babanta ɗan ritaya ne, wataƙila babansa ƙarfinsa ya ƙare, wata kilda garan da ta koma da garan nan babanta zai dahi fara rahin lafiya ba duk uba bane yake so yarsa ta je ta dawo wata kiliya kaita ya ba ta alhamdulillah Allah ya taimake ta karhe ce na aurar da ita kawai da magariba he ganki da yara guda uku ya akai ya ce min in halacce in dawo kuma yake dawo yanzu ke da kika rike ta kika dauke mata wannan tashin hankalin yana cikin wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabr dan haka abin da yasa na tsaya anan gurin wani karatun idan ba a yi ba kwaro kwaro to ba a gane shi yanzu da an ce wata wasau bil haqqi wata wasau bis sabr heke dauka wai kawai ki dauki microphone ne ki cewa mata ayin uwanki innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'in ba hi ba akwai matsala a cikin gidaje na rantsa da Allah dab da za a shiga watan Ramadan wan dan uwa ya kira ni yace mallam ne da Allah wannan matan da suke zuwa makaranta wanda suke wa ƴan uwansu mata ma wa'azi yace wai dan Allah mallam su sun san me suke fadi fa yace mu za mu ji su a gari radau radau ana masha Allah masha Allah yace amma a gida fa wallahi mallam wahala suke ba mu to yanzu kaga kenan ki fito ki ga wa ƴan uwa mata yanzu ba hi bane babbar matsalaki babbar matsalarki a aikace a cikin gidanki tsakaninki da mai gidanki akwai watawasau bil haqqi watawasau bis sabri yadda zaki ga yawa ƴan uwanki mata a waje idan an yi arza ai hakuri a kauda kai a nemi sakayya a wajen ubangiji ke kamata a fara ganin misali a gurinki inda za a zo gidanki ke ma a tadda duk a jagwalgwale ki yanzu saboda Allah akwai matar da zaki sa a gaba kuma ki ga mata ta saurare ki ashe wata wasau bil haqqi mu din mu san gaskiya mu aikata ta a gidajen mu wata wasau bis sabri mu din idan mazajen mu sun mana ba daidai ba ya kamata a ga hakurin mu yafi na kowa a cikin mata wannan shine amfanin ilimi amfanin aiki da ilimi amfanin ilmantar da ilimi ba magana bace kadai shi yasa magabata suka ce ai duk duniya ma kowa shashasha ne in ba mai ilimi ba kowa ka gani a duniya banza ne in ba mai ilimi ba to kuma duk masu ilimi su din kansu asararru ne sai waɗanda suka yi aiki da ilimin su ma'ana yanzu na san abu kaza shine daidai to na aikata shi a ilimince wannan shine nuna cewa ne ba asararre bane ba amma in ba haka ba ai jaki ma ana dora masa littafi kuma na dauka daga gari ya kai gari masalul ladina humilit tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara haka Allah yace kamar jaki ne a dora masa littattafa a bayan shi yadda ba zai iya budawa ba ya karanta ya gane to ke ma idan baki aiki da ilimin ki ba haka Allah ya kira ki kamar jakaci da haka ƴan uwa duk dan adam asararre ne kowace mata asararriya ce abinda zai hana ki yin asara shine cikakken imani imanin da ba bokanci imanin da ba tsafi imanin da babu dan ina da kare imamin da babu malaman tsubbu imanin da ba a dorawa wata abinda bata aikata ba yanzu wala wata ko ciwon kai ta a gidanta da shedu wallahi dama naga tunda na fito da safa ta kuramin ido sai ta dorawa kishiyarta in danta ne bai da lafiya yace ai naga ta shiga gidan wance wallahi wani abu suka bahi a cikin abinci ko kuma zazzare masa idanu suka yake firgita yanzu wannan yana nufin har imanin ki ba babu tawakkali da sallama wa Allah madaukakin sarki wa amilu salihat duk abin da zaki yi a gida ki dan Allah madaukakin sarki wa tawaso bil haqqi duk abin da kika san gaskiya ce ki rike wadanda kuke rayuwa da su ki nuna musu wannan gaskiyar su yi aiki da ita wallahi a wannan gurin fa malamai suka ce ko musu kuke da mutum in kin ga hujjarsa kika ki bahi wannan hujjar yayi aiki da ita a kanki to idan aka je gobe alkiyama Allah yana kama al-mutaffifuna masu dage mizani wallahi dake a ciki wailun lil mutaffifina alladhina idza ktalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun wallahi yanzu idan kuna rigagge ne ya dake da kishiyarki sai kika gane akwai abu kaza da tayi wallahi da mai gidanki ya rike ta kyamkyam zaki ga mata ko ba zaki ga mata ba na muga akan mu gaskiya da kin gaya mata tayi da kamkam mai gidanki zai rike ta da tayi kaza duk wannan sabanin da suke yi da musayar magana da rashin fahimtar juna kawai matsalar kaza ce da tayi da ta wuce zaki gaya mata idan baki gaya mata ba idan aka tashi kama masu tauye mudu to har da ke a cikin masu tauye mudu saboda ai akwai wani abu kin sani shine matsalar me yasa baki fada ba yana cikin watawasau bil haqqi watawasau bis sabri ke din duk abin da ya same ki ki hakuri duk abin da wanda ya samu kike zagaye da shi shi ma ke masa wasici da yin hakuri Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya muna arzikin hakuri din da ake da gaskiya na'am
Bismillahir
Rahmanir Rahim. Wa yulqu li kulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa 'addada. Na'am. Sai kuma sura ta gaba. Ita ce ta nawa? Dalida. Na'am, ni na nuno da ta ne yar gidan mallam da nuna kuma ko duka harkun ansa muna sura ta 100 da nawa muna sura ta 104 kenan ita ce suratul humaza ko suratul humaza aina aka saukar da ita mallam alqur'anin ka makiya ce ko madaniya suratul humaza na makiya ce amma ka aka saukar da ita yar maka ce me yasa aka ce yar maka ce na akwai wata alama da ta nuna cewa surar yar maka ce akwai wata alama da aka gani a ciki na'am akwai wace ce ta ansa tambayar tashi tsaye ya hakuri mana tashi kika ce akwai akwai kalla to in a'a in aka samu kalla menene na? Me kamata abun magana?
Sauri
sata a baki saboda tana nuna hani kalla hani ne amma me malamai suka ce idan aka samu kalla a sura to duk da haka dai ansa ta ansu me sunan ki sa abun maganar na Amira Amira Aliyu mara rubuta Amira Aliyu insha Allah bana ma kamar mun manta ko malamai suka ce inda ake gane sura yar maka da sura yar madina ko da mutum bai duba ba makiya ce ko madaniya kina cikin karatu da kin ji an ce kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiya kalla innal insana la yatgha kina jin kalla kawai wannan sura yar maka ce bil istiqra'i ta hanyar kididdiga malamai suka gano duk inda kalla ta fado to a sura yar maka ta fado yasa da na tsaya na tambaya da tace mun akwai kalla to ta ba mu formula da ake gane surar maka da surar madina da haka tana cikin wanda za su samu kyautar bana insha Allah ko da chocolate na na mallam ya karanta ta ko wannan sura tana da ayoyi guda 9 Allah ya bude da fadin cewa wailun likulli humazatin lumaza Allah ya ce akwai wail akwai farko malamai sun yi ta tattaunawa menene wailun kalmar wailun ko dai yadda malaman mu suke fassara ta da cewa bone kalmar larabci ko wacce take nuna fadawa cikin bala'i ko fadawa cikin ciwo ko fadawa cikin azaba ko kunci haka wannan kairun wailun take nufi akwai hadisai amma malamai sun ce akwai matsala a cikin hadisan wanda yake nuna cewa wailun wani rami ne a wutar jahannama in ana samu gari wani lokacin akan samu masarar kasa ko ko wani guri da ruwa ke gangarawa saboda gurin yayi rami yayi sloping ko sai suka ce to shi ma wailun wani slope ne a cikin wutar jahannama rami ne da ya gangara in ana wa ƴan wuta azaba ba suna fidda mugunya ba da jini da diwa da wani abubuwa na datti to wannan dattin duka in ya gangaro daga jikin su wannan ramin yake zuwa ya tare saboda masifar da take cikin ramin shi kansa wutar tana cewa Allah ka raba ni da sharrin wannan rami din amma hadisan an kace suna da matsala ba su inganta ba dan haka to ko dai ya zamanto wancan rami ko kuma ya zamanto duk wata nau'in azaba da ukuba ta tabbata gawa sai ce likulli ga dukkan humaza da lumaza wane ne humaza wane ne lumaza wannan shine inda ya kamata mu yi taka tsantsa wailun kunci ko azaba ko bala'i ko masifa ya tabbata ga dukkan humaza da lumaza humaza da lumaza ko suna ko siffa malamai suka ce tana daukan fassara hudu kuma duka na dauko mana su na farko sai suka ce abinda ake nufi da humaza alhumaza almughtab allumaza alayyab wannan ita ce magana ta farko akan alhumaza allumaza wailul likulli humazatin lumaza kunci da bala'i ya tabbata kan dukkan magulmaci mai aibanta mutane shine idan an ambata alhumaza da almughtab magulmaci allumaza alayyab to an hade su fa sai a ce azabar Allah ta tabbatar ma dukkan magulmaci mai aibanta mutane ya ake gulma ba sana'ar ku bace ya ake gulma na'am idan kina can ƙarhe ai dai kun san gulma ko kun sani ya kuka hiru an sani ko kuma kun iya to yanzu wannan kalmar tana nufin kenan dukkan magulmaci akwai barazanar azabar Allah za ta tabbata kan shi al-ayyab mai aibunta mutane shi ma akwai barazanar azabar Allah za ta tabbata kan shi wannan ita ce fassara ta farko wata ta ba mu misali ɗaya na aibata wani aibatawa a kafin mu zo zin ɗaya din aibatawa na matan malam na a wannan ai kasafi kenan ba ta rike sai a ba wato da za ta amsa ko ga wata na a banki mai kamata mu kome ka abun magana bayan man bayan ku na'am a kamar Allah ya halicci mutum da wani aibi a jikin shi sai a ambata wannan aibin mutum na zo a ce kai duna me yake nufi da duna ma'ana baki kirin kenan ko wannan dunan da zaki fada ko a gabansa ko ba a gabansa ba akwai aiki na aibantawa ko a ga wata Allah ya mata fari yadda aka ce a wancan duna ya ce faratu sai ita ma wannan faratin da aka fada akwai nau'i na jefanta aibantawa a ciki. To duk mai aibanta mutane akwai shi a ciki. Ko kuma wani Allah ya taimake shi da aka masa halitta hi bai da tsawo sosai. Ai Allah ya taimake shi ko? In ya tashi sai ya dibi ma ihihi. Ya zo ci yana tos yana tafi sai ya kanta dan kurkuri. To yana kalmar dan kurkuri. Akwai aibantawa a cikinta. To duk mutumin da sana'a sai duba mutane yayi musu ba'a ya faɗi wani abu na miskilar halitta a jikinsu wannan da shi Allah ke nufi da yace wailul likulli humazatin lumaza azabar Allah ta tabbata ga dukkan magulmaci mai aibunta mutane. Sai magana ta biyu me suka bada a cikin magana ta biyu da haka kenan ko in koma wacce magana ta farko al-mughtab al-ayyab sai malamai suka ce bil qawli wal fi'l mai aibunta mutane mai kuma zindan mutane ko mai gulmar mutane gulmar ana yi da hannu kuma gulmar ana yi da magana to dukkanin su waɗannan suna fadawa cikin wailul likulli humazatin lumaza asani maganar ta biyu annal humaza alladhi yahmizu an-nasa wal lumaza alladhi yalmizu bi lisanihi al humaza shine wanda yake amfani da hannu wajen cin zarafi ko shuna mutane shine suka ce al humaza al lumaza alladhi yalmizuhum bi lisanihi wanda yake amfani da harshensa alladhina يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم الذين يلمزون يا أكي تلميزن فيسخرون سيتي إزجلنشي دمي أكي إزجلنشي دباكيكو هي أكي تيتو ويل لكل همزة لمزة بني azabar Allah ta tabbata ga dukkanin mai amfani da hannu wajen taɓa masu imani da wanda yake amfani da baki wajen taɓa masu imani ku yi hakuri a karatun fada wanda muke yi da maza sai nace wani lokacin mutum zai zo wajen karatu kuma zai iya samun zunubi a wajen karatu din wani abu ya faru jiya amma dai na ambace shi ne a babin gyara lokacin da yar agaji ta miƙe za ta yi wani aiki he daga wata tayawa ta haka da sauri so lokacin da ta tsikare ta da sauri tana so ta nuna masa dubuwanci ko tana so ta ce mata yar zakiya ko tana so ta ce mata yar iyayi ko tana so ta ce mata kaza to wannan tsikarawar da aka yi yana cikin karatun na san za mu zo je yasa kwata-kwata na ikallansu wailul likulli humazatin lumaza kuma mata wallahi suna bala'in san wannan sana'ar ko mai gidansu ne ya shigo wallahi suna zindan shi idan su uku ne biyu kansu a hade daya an dan ware ta so duk randa bakin ta yazo da mai gidan da ita su higa uku da ta dan fito ta yi wanka a cikin ganta wai ita mai miji ya dan tsikare ta sai ai dariya ta kila sai mai ka hannu a kashe ko in shi mai gidan ne ya shigo suna zaune suna karanta shi da ya shigo zai shigo da dariya zai shigo da bacin rai zai shigo da yan leda zai shigo da kaza in ya bata rai dan zuƙa duwa wai ya bata rai in yayi dariya to wannan amfani da hannun da muke a cikin gidajenmu nuna maza ko nuna abokan zama ko nuna sirkanmu yana fadawa cikin wailul likulli humazatin lumaza yanzu mun bada ma'ana guda nawa ma'ana guda biyu ko ta farko al-mughtab al-ayyab mai gulma mai aibatawa na biyu mai amfani da hannu saboda ya taba darajar wasu ko mai amfani da baki saboda ya taba wasu wani lokacin har da malamai a cikin wannan idan sun zo wajen wa'azi sun zo wajen karatu in ya bude bakin sa ya dira wani sai ya kare masa mutunci fata fata. Sai mutane da suna ganin kimar sa da darajar sa sai ya zube, ba a ganin kimar darajar komai babu, in ba dalilin shari'a bane yasa. So yanzu amfani da wannan bakin yana cikin amfani da kalmar lumaza, kuma galibi idan mutane za su yi raddi ba sa taba matsalar ita a matsayin matsalar, sai sun taba daraja da mutuncin mutum. So in ta kai ga taba daraja da taba mutunci, yana fadawa cikin wailul li kulli humazatin lumaza. In tsoho ne a ce tsoho ne, in mai gemu ne a aibata aibu, a aibata gemu. Kamar yadda abin da yake ta faruwa kwanan nan, bana so ni nayi tabibiyar abin da ake ta fada, duniya ta yi ta akan sa, kai ma kai ta, sai zaman to karatun da ake da bukata ba shi akai ba. Amma dai duk ko a sunan karatu ne, ka bude Qur'ani yana hannunka, kuma sai ka taba darajar wani da mutuncin wani ka zubar mai da daraja, yana fadawa wailul li kulli humazatin lumaza. Wannan yana nan ko baya nan? Yanzu kin ga dukkan ma'anar da muka bada, ba magana yana nan ko baya nan fa. Ko gulma ko aibu ko amfani da hannu, kin ji ka? Yanzu kin ga dan tsikaro ta kikai da ta juyo kuma kuka yi haka, to yanzu za ku yi gulma kuma an samu amfani da hannun, sannan me lumaza a yi amfani da baki. Ko fada kuke da mutum, ta fada ki fada, akwai azzalumai. Tana miƙewa sai ta ce to abin da kika mun ban yafe ba, ni za ki gaya haka, ƴar matsiyata, tsinanniya, la'ananniya, kika yanzu waɗannan abubuwan da kike jerowa, musamman mutane idan sun zo, za ki ga akwai abu na ta'o mutunci da daraja. To ko fada kuke, wannan abubuwan da kika zano yana fadawa cikin lumaza, akwai zubar da mutunci, akwai zubar da martaba. Asalis, magana ta uku, alhumaza allazi yuhumazu fi wajhihi idha aqbala. Alhumaza shine wanda ake cin naman shi, ake cin zarafin shi idan mutun ya tunkaro. Wani ba a tahi zancansa sai an ga ya taho majalisa, da ya taho da tsauri a ce ga gogan naku na, kuma kowa haye matse, wai ba zai kalli gurin ba ma dan kare dauka wai ana tsammanin shi. To ga gogan naku alhamzu, yana ba ka tace yanzu ana duk yana zuwa zai bata bana hira. Yanzu taho waye an wa gulmar mutum, ko ana aibanta shi lokacin da yake tunkarowa, to alhamzu kenan. Ga magulmaci ana yanzu zama zai tashi, kai ni wallahi ina jin mamaki wallahi, a ce wai budurwa ba za ta ke wanka ba. Yanzu kaga duk wanda suke zaune kenan suna wanka, wannan da ta tunkaro ita ce batta wanka. To waɗannan kalmomin da ake gaya wa mutane kafin su ƙaraso majalisa, ko kafin su ƙaraso aji, ko kafin su ƙaraso masallaci, wannan su ne ake kiran su alhamzu. Wallamzu ita kuma alhamzu fa, ko allumaza allazi yalmizuhu min khalfihi idha adbara, shine wanda yake cin mutuncin mutane idan sun juya. Yanzu ma'ana ta uku kenan, wanda yake taba mutane in sun tunkaro, lumaza ya taba su idan sun tashi. Da an yi ta zo masallaci, ko ta zo gida, ko gidan biki, ana ta haba haba ita sai a ga ta murtuke fuska, da wata ta miƙe ta ce haba alhamdulillah, sai aka ita ce wallahi tunda ta zo na kasa shakar iska, wani doyi wallahi nake ji. Yanzu kin ga kin kasa shakar iska, wani doyi kike ji, wani wari kike ji, wannan matar da ta tashi ita ce kike tabawa mutunci da martaba. Don haka zancen mutane kan su tunkaro humaza, zancen mutane idan sun juya lumaza. Mun samu ana guda nawa? Guda nawa? Guda uku ko? Sai kuma ana tan hudu, annal humaza allazi yu'ibu jaharan biyadin aw lisani. Alhumaza shine wanda yake aibanta mutane ko da hannu ko da baki, jaharan ana ji ana gani,
yanzu wata idan tana zance sai a ce ga ta nan fa ita ce ina ruwa na ai a gaban ta ma zan iya fada saboda haka wai dan ta yi proving tana gaban na sai ta fada ba an fada ba ba ke bace wannan kika saci abun mutane aka yi gulma aka yi miki caka aka yi kaza yanzu waɗannan cin mutuncin da cin zarafin mutun a gaban sa a fili ana gani to shi ma Allah ya alƙawarin azaba akan shi wai lulli kulli humazatin lumaza allumaza alladhi yu'ibuhum sirran bi'aynin aw janib shine wanda yake aibanta mutane a sirru da ido ko da gira ko da gefen idanu wannan shi ma ana kiran sa lumaza ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya daga cikin matan ransa ta baci sai ta tsallako ta shigo ɗakin ɗaya matan ta zama take mata tsiwa take fada shi manzon Allah yana kalle bai ce musu uffan ba ita kuma wacce suke taron tana jin tsoron kar ta tashi tai wani abu ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya baci duk da kamar ina ji kissa biyu tana nema ta cakuɗe mu in na cakuɗa su Allah ya mana afuwa dan haka da ta ga abin ya ci tura kawai sai ta miƙe ita ma zurt sai ta fara mata martani ta fara gaya mata abin da za ta gaya mata wacce ɗaya ta yi kulus sai ta juya sai ta ce wa ya gaya miki yar gidan Abubakar ma'ana kenan dan kin ganta yar karamar yarinya wa ya gaya miki din ita wasa ce sai ta ce ai da tun dadewa nake so in tashi sai nake jin tsoron kada ranka ya baci da kamin ishara ko da gefen ida ne sai ce ai Allah ya haramta wa annabin Allah madaukakin sarki munafurci da gefen idanu da haka kenan ko magana ce ta tahi mai gidan ke zo ma'ana ga hinan ko ana cikin gulma ai haka ma'ana wannan da ta shigo ita ce fa ake zancen akan ta ai wata mace tawa mijinta kaza sai a dan kitta ido ga ta nan ma ko kuma ana cikin karatu yanzu ko na gaba kus wannan matar da akai kaza ina take to dan wannan hannun da aka nuna baya da ita ake yanzu kin ga akwai sirru a cikin aibatawar so wannan shi ma yana fadawa cikin wailul li kulli humazatin lumaza watakin wanda suka rike waɗannan ma'anonin guda hudu jawabin su mai rabo idan Allah ya sa tambaya ta biyo taka Allah ya sa mu dace wailul li kulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa addada shi wannan al-hammaz Allah ya ce jama'a malan shi ne wanda ya tara dukiya yanzu mun samu tarin dukiya a jiya ko mun kuma sake samun tarin dukiya a yau al-hakumut takasu nan kuma sai aka ce alladhi jama'a malan wa addada shi ne wanda ya tare dukiya wa addadahu ya kididdige dukiyar shi jama'ahu wa ahsa adadahu ya tara ya kirga ya san nawa yake ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah madaukakin sarki wa jama'a fa'a'a ya kirga ya lissafi ya kiyaye lissafin a kwakwalwar shi sai ki ga shari'a kamar kenan ba ta so mutun ya kirga kudi ya kididdige ya san me ya aji wani lokacin malamai suka ce alama ce ta ruwa komai a kididdige komai a lissafe ba a fiye san shi ba a fiye so ba kuma ba a fiye san sakaci da almubazzaranci ba duka mun wuce su a jiya ko a karatun maza ne muka wuce rashin almubazzaranci karatun maza ne na'am so ba a so mutum ya fitar da yawa ba a so ko mutum ya kame hannun shi wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama a karatun maza ne cikin suratul furqan to shi dan adam ya kididdige kudin sa ya lissafe so yana daga cikin alamar da take nura mutun zuwa cikin hadari kullun a lissafe yake da zai tafi wajen aiki sai ya zo ya kalli buhun shinkafa sai ya dana sai ya zo na ina da kwano 10 sai ya rubuta shinkafa 10 moods sai makaroni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yace leda 11. Hetaliya 1 2 3 4 5 9 sai rubuta 9. Komai sai ya kirge wa matar ce to na san dai abinda zamu cika in dawo. Alladhi jama'a malan wa addada. Ke din ma sai kin bari mai gida ya fita. Ta gama share-share ta karo daki. Ita zo ta zauna ta dauko gurin ajiya. Ya danganta kowa da ajiyar ta. Wasu in kwalla bakwai gare ta to ta can bakwan ita ce mai kudi. Sai mai gida ya tafi ta tarki share ta dauko wannan ta sauke ta dauko wannan ta sauke ta dauko wannan ta sauke ta dauko wannan ta sauke. Sai ta dauko ta ƙarshen. Kuma a tsorace tana yi tana lekowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 300 500 tayi dariya tayi murmushi ta meda ba abin da za ta yi da shi jama'a malan wa addada ya kirga ya ki diddige ya lissafe ya ki taimakon addini ta ki taimakon kanta ta ki ci ta ki ciyarwa allazi jama'a malan wa addada ai hafaza ala adadihi ya san nawa ne ai la yanqusu hafaza ala adadihi alla yanqusa ya kiyaye adadin ta yadda ba zai ragu ba fa mana'ahu min alkhairat ya ki ciyar da shi a kofofin alkhairi wasta'addahu waddakharahu uddatan li hawadith ash-shahr ko li hawadith ad-dahr ya aje kudin ya killace shi wai shiri yake koda wani abu zai taso alladhi jama'a malan wa addada ya kimshe kudi ya aje shi yana jiran ko ta kwana galibi mata ne suka fi fada a wannan gurin amma fa wannan baya nufin a ce ba a san tattali abinda ake magana kada tattalin ya hana ki aikin alkhairi babu laifi zaki aurar da iya kin san ke zaki sai mata kwanuka babu laifi ki tara kudin kwanuka amma kada taron kudin kwanuka ya hana ki sauke hakkin Allah madaukakin sarki kada tare kudin sayan gado ya hana ki fidda hakkin Allah madaukakin sarki shine abin da ake magana allazi jama'a malan wa addada kin ana da 140 kin da kin sai kuma baba ki ta iyo waya yace wance dan Allah taimaka min da 1000 wallahi yau da muka tashi babanki bai da kudi ba mu ci abinci ba yanzu rana ta yi ƴan kananan yaran nan wallahi kuka suke tace umma wallahi babu kudi mun ma da kyar muka samu dan kofin gari da safa muka sha amma idan yazo in na tambaye shi inda wani abu za a aiko kuma ta kirge 140 ta aji saboda in ta taba wai kudi idan yana da gibi mutuwa yake yanzu wannan za a yi mata uzuri ta hana uwarta 1000 bata ci ba da safi to irin wannan shine ake magana akan sa allazi jama'a malan wa addada na'am
ya hisabu anna malahu akhlada
yahsabu Allah yace tsammani yake ya sa a ransa anna malahu cewa dukiyar shi akhladahu zai tabbatar da shi a rayuwar duniya ay yadhunnu anna jam'ahu almala yukhalliduhu fi hadhihi ad-dar akwai waɗanda suke tsammani wai dukiyar su zata ba su zama a wannan duniyar galibi idan mutun yayi kudi ko maza ko mata akwai wanda suke ganin mutuwa ma fa mutun ya ga dama yake shi yasa zaki ga duk inda akwai asibiti mai tsada mai ƙwararrun likitoci mai magunguna masu kyau daga sun jarahi lafiya fur sai hau jirgi fur sai ya tafi fur sai ya dawo sai ce ai kuna ku kuke shan wahala ku je asibiti ai ta linka maka allura ai ta narka maka allura ba za ka warke ba saboda suna tsammani suna da kudi in sun ji rahin lafiya za su je asibiti mai kyau likita zai duba su za a ba su ƙwararren magani ba laifi bane amma kada wannan kudin ya sa muke sa ran cewa fa ba zai sa Allah ya zartar da abin da yake da bukata ya zartar ba wallahi masu kudin mu suna da bala'in tsoron mutuwa idan akan rahin lafiya ne babu abin da ba za su yi ba saboda ba sa son su mutu yasa daga gwamna an matsa shi sai ya gudu da ya ji ba daɗi yace fur ya fita waje ingila amerika germany tsoron mutuwa me yasa suke tsoron mutuwa tabbatuwa me yasa suke tsammanin za su tabbata suna da kudin da za su iya sayan duk magani? Tabbas mu da magunguna masu kyau a Najeriya, saboda kowa na kera magani. An taba ba mu labari cewa asibitin Malam Aminu Kano sun taba kirawo shugaban wata ma'aikata wanda suke wani magani, maganin su fitacce ne mai kyau, amma sai suka lura wai sun taba bada magani ko sun rubuta magani kuma mara lafiya ba sa warkewa. Sai aka kirawo shugaban ma'aikatar, sai suka aje masa magani guda biyu, suka ce da Allah ya nuna musu a cikin waɗannan wanne ne nashi. Ya juya ya juya ya juya ya ce wallahi ba zai iya ba. Daya tabbas nasi ne, dayan jabu ne. Sai ce ba zai iya ba. Abinda za su iya yi kawai sun maida shi lab, sai su ɗauko ɗaya daga ciki sai su auna, to nasu duk abinda suka rubuta akwai a jiki. Wancan kuma idan sun duba babu ɗaya daga ciki ko babu, to shine ba nasu ba. To yanzu akwai inyamurai sukan je su siyo injinan buga magani, za su saci magani yadda takardar take haka take, yadda leaflet din yake haka yake, yadda kwansan maganin yake haka yake, yadda kwanciyar kwayar take haka take. Saboda haka zaki sha baki warke ba, wanda kuma a tsarin in kin sha ya kamata ki warke. Irin waɗannan yakan sa masu kuɗi su gudu su je su nemi magani mai kyau. Wannan babu laifi idan Allah hore miki, amma tsammanin kuɗin kuma zai baki damar wai idan Allah yana son ki je ba za ki je ba, wannan ba a isa ba. Akwai ɗan wanda muka taɓa magana ce wallahi yayi rashin lafiya a Saudiya aikin hajji yaje, yace sai aka kashi asibiti, yace wallahi mallam na rantse da Allah Panadol aka ɗauko sace ɗaya aka bani, wannan ka sha da safe, ka sha da rana, ka sha da daddare, gobe kai kaza, gobe kai kaza, in baka ji sauki ba ka dawo. Yace ina ballar kwaya biyu, yace ina ji wallahi kamar na kaura a guji ana jimawa komai ya ware, yace wallahi da kamar na fita a guji. Yace guntun takwas din yana jakata da sunan dawo Najeriya. To mun zidan Allah aka ta haihen fa nazo da kina zazzabi, he kin gaji, yake ce kai wannan zazzabin kwawa gare ni, bara yanzu ayi allura. So watakil akwai problem a health care system din mu. So idan mutun ya gudu dan yaje ya nemi lafiyarsa, wannan babu laifi. Akwai wanda na taba ji yayi wata magana, yace an samu wata rashin lafiya, mutumin mai kuɗi ne, amma da aka yi masa jinyar, aka yi masa operation, aka sa mai kasata, ita ma sai ta lalace. Sai yake nema cikinsa ya lalace, mafitsararsa ta lalace, saboda zama a cikin fitsari sai yake nema cinyoyinsa su lalace. Sai aka ɗauke shi aka yi wata ƙasa, ana zuwa da suka auna suka ce na farko abinda aka yi maka operation saboda shi babu, na biyu da aka sa kasatan ba daidai bace ba. Saboda haka yanzu sai da aka yi masa operation na lalata jikinsa da aka yi da sa kasatan ba daidai ba, da kuma yadda za a sa ta tarfudo da fitsarin saboda an lalata gurin. Amma duka cikin ƴan kwanaki kankane duka an magance matsalarsa ya dawo. Mu ana tiyata a nan, ciwo yana nan gurin. Kamar wata daga cikin ɗalibanmu, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa mahaifinta da lafiya, Allah gafarta mahaifinta, ita da ta samu rashin lafiya ya samu karaya, da mai karaya zo duk yayi gwaje-gwajensa, ƙafar dama ce ta kare, kawai sai ya kama ta hagu ya ja ya ɗora ya matsa ya sa tsumma da itatuwa ya ɗaure. Shi kuma ba Allah na kallon sai hiru bai magana ba, ta zo ta kalla bayan kwana ɗaya biyu uku bayan sati, ta ce wannan ɗorin fa ba mai ciwo aka ɗora ba. Lalacewa ta kai lalacewa ko? Wannan mai ciwon ba mai ciwon aka ɗora ba. Aka ce da yau kika fara karatun, likita ce za ki mana iyawa, ta ce wallahi mai ciwon ga ta nan wadda aka ɗora daban. Amma sai da yake irin mutum ne na da masu juriya masu kwarjini, wallahi haka yake takawa lokacin da aka kunce wannan ɗin aka ce ta warki, a haka yake takawa kuma ya je masallaci kuma da karaya a kafar tashi. Ta ce haida aka yi lokacin suna jin ƙaran ƙashinsa wallahi a kafa, to lokacin da ba zai iya takawa kenan ba, sai ta ce baba na ce me ciwon ita ce ba a dora ba kuma an matse wanda ba ta da ciwo to idan lalacewa tsarin lafiyar mu ta zo haka me gyara ya kama kafa bai lafiya ya ce ya gyara kai akwai abin mamaki Allah rufa mana asiri kuma ko a turan ana iya samun haka na gani wanda yayi shari'a da wani asibiti shi kuma kafarsa daya ce ta lalace yadda aka yi wannan shi ma Allah haka aka yi a turai din saboda haka likita ya bada description da komai kafarsa daidai guri kaza da guri kaza ta lalace ba za ta yi kaza ba ga yadda za a yanke ga inda za a yanke ga yadda za a yanke din a he tsautsayi da zai rubuta left sai rubuta right madadin kafar hagu sai rubuta ta dama saboda haka mara lafiya yana kwance shi ma aka kama kafar lafiyayya tunda likita ya gama lissafi ya bada takarda ga rahoto ga sa hannunsa ga komai saboda haka masu aikin jinya ba ruwan su he ma sai aka duba lafiyayyar kafar sai aka gundule ta bayan an masa allura ya suma yayi komai da ya falka kawai ji ai lafiyar ita aka yanke he tsilla ihu aka tare ce ai lafiyayyar aka yanke aka bidit rubuce-rubuce ga abinda likita ya rubuta lafiyayyar kafa aka yanke aka sake sabon rubutu aka yanke mara lafiyar kuma yana kwance sai ya shigar da asibitin kara saboda haka da aka fidda masa kudin hakokinsa to ke ma da yake ga da Allah zai sa tsautsayi ya sa a yanke kafar wata kil da kin so haka ko so ko ina ana iya samu muratsan lafiya amma dai idan mai kudi yana da kudi yaje inda zai nemi lafiya saboda nan din ana wasa da lafiya wannan ba laifi bane amma tsammanin ina da kudi nafi karfin in mutu wannan baya cikin abinda ake tsammani ga mai imani a da asubahi malamin subahu yayi wata sanarwa a masallacin kofar arewa sai ta tuna min abinda ya faru dan uwan dan goce lokacin da aka kai shi asibiti ɗaya daga cikin shugabannin Najeriya ne na taba ji yayi magana sai yace wallahi anan ne ya tabbatar cewa idan Allah yana so ya aiwatar da abu sai an aiwatar an yi duk abin da za a asibiti a waje sai aka ce masa saura awa biyu dan uwanka ya mutu wannan awa biyun da aka faɗa ita ce kid da kid ta rage saboda haka duk abin da likitoci za su yi nasu kokarin ya kare haka aka sa shi a gaba ana kallon sa awa biyu tana cika yana mutuwa sai yace ya rantsa da Allah da ana iya sayar rai ana iya sayar lafiya ko ina ake saida ko no ake saya da an saida mashi a waiwai tunda ba baki da baki aka yi ba an ce dan gote yana cikin mutuwar da ta girgiza shi saboda shi dan uwan nan nasa kusa yana cikin wanda suke taimaka masa wajen ayyukansa na kula da kamfanin nikan shi amma yana ji yana gani haka Allah madaukakin sarki ya dauke abin shi so kenan duk muna da dukiya wala dukiya ba ta isa ta tabbatar da mu ba ya hasabu anna malahu akhladahu dukiya sa za ta tabbatar da shi Allah ya ce ya Allah ya ce kalla ko kadan dukiyar ba ta isa ta bashi tabbata ba la yumbazanna yace zama a watsa shi ne fil hutama a cikin al hutama malamai suka ce jawabu qasmin mahdhufun wannan jawabi ne na wata rantsuwa da Allah ya shafe rantsuwar bai ambace ta ba kamar Allah ya ce ko kadan wallahi sai na wurga hi wutar jahannama to sai aka goge wallahi din sai aka kawo jawabin rantsuwar ai mutunki zai ce wallahi zan ci mutunci ko to yana zuwa sai ya ce zan ci mutunci to yake kaddara kamar ya ce wallahi amma sa ta ne ba ai ba hini abinda in kika ji an faɗa a Qur'ani jawabu qasmin mahdhufin gurin akwai rantsuwa amma Allah bai ambace ta ba kuma babu ita amma irin zancen baya zuwa sai da rantsuwa sai Allah ya ce la yumbazanna za a watsa shi fil hutama a cikin hutama hutama sai ya ce wa hiya ismun min asma'in nari suna ne daga cikin sunayen da aka ba wutar jahannama me yasa aka kira ta al-hutama li'annaha tuhattimu man yulqa fiha saboda wutar jahannama tana nike wanda aka jefa cikin ta ana wurga mutum za ta nika shi crushing ko akwai kamfanin da ake kai karafa da robobi duk girman karfe ana sawa da an juwa kawai zaki ga ya zama kamar gari an murzo shi ya zubo to ita ma wutar jahannama ana meka mutun zata mai rugurugu shine Allah ya sa mata suna al-hutama mai rugurugu la yumbazanna fil hutama na'am
wa ma adraka mal hutama
Allah ya ce wa ma adraka mal hutama me ya sanar da kai abin da ake kira al-hutama ina abin magana ina mai kokari guda daya babu ga wata can kai mata e sauri mana ka ta san bango lokacin da muke karatu mun fado ta kaida akan wa ma adaraka da wa ma yudrika mecece kaidar na'am na'am dawo da farko wa ma adaraka eh na tsade ki bada ansar wa ma adaraka da wa ma yudrika zai fadi abin da yake nufi na'am wa ma yudrika fa Allah ba zai sanar da kai abin da yake nufi ba ya sunanki na'am Nusaiba Nusaiba Musa na'am masha Allah ansa ta yi wa ma adaraka an ce galibi in ka ji wa ba adaraka cikin qur'ani to Allah zai sanar da kai wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu kariba to ba zai sanar da kai ba alqiyama wa ya sanar da kai alqiyama za ta kasance kusa ne abe faɗa mana menene kusan ba to galibi idan Allah ya ambaci wa ma adaraka to jawabi na zuwa wa ma yudrika kuma ba lalle bane jawabi ya zo shi nan haka sai yace wa ma adaraka mal hutama sai yace me ya sanar da kai abinda ake kira al hutama na'am Allah yace al hutama narullahi wutar Allah ce yanzu da Allah ya kira wuta kuma yace wutar sa ce kamar yana da bukata ki dawo ta yanki sai yace al hutama narullahi wutar Allah ce al muqada abar izawa an izata an hurata ta kuma ruru iyakar ruruwa na'am na'am allati tattali'u 'alal afida wutar da take laso kan zakata saboda bala'in wutar ana sa dan adam zai ji kamar talahi kan zuciyar shi yanzu ke abinda zaki iya ji a wuta ko ki ji ta a dan yatsanki ko ki taka a kafar ko ki ji ta a kan fatarki ya danganta da ina ne in ma dutse aka dana miki a bahe ki ji amma ita wutar jahannama saboda al-hutama ta rugurguza ne ana sawa ko ji zaki har talahi zuciyarki ta gama da duffata ta gama da kashi ta gama da bargo hatta tadda kayan ciki lokacin da zaka rugurguje wannan da lokacin da zaki jilla san zuciyar duka lokaci ɗaya ne shi yasa ya kira da cewa allati tattali'u 'alal afida wutar da take tsokaci akan zakata ana jefa mutun tana lasan zuciya ashe kenan rugurgujewar ba dawon lokaci zai dauka ba ba a wane za a yi ta daka ana ta surfawa ana ta sussukawa ana ta baka cewa sannan a tadda gari ba haka bane ba ita ana sawa tana nikewa har ma ta taba zuciya yasa ya ce allati tattali'u 'alal afida na'am
innaha 'alaihim musalla
Allah ya ce innaha ita wannan wutar 'alaihim akan yan wuta din musada an mutabbaka shine an matse ta an danne ta an me nan ake kira compressing da Hausa idan an kawo abu an matsa shi haka a guri daya an matse shi tak ta yadda babu iska babu wata tsaga a tsakani amma nahi tab a guri daya to haka ake wa ƴan wuta lokacin da aka sa su aka danna aka matsa to za a samu ko kamar a sako wani karfe mai karfi ya danna haka kim haka za a yi idan ka samu masu yin kamar ruwan sachet a za ga lokacin da za a sa wannan abin ai ceiling bakin a kaida za ga duk wata iska da wani space da waye duk an fidda shi to ita ma wutar jahannama haka ake za a sa ai ceiling ne babu wata kurwabar iska ko wani likin da zai fito ko wani inda hayaki da zai fito duka haka aka sa aka matse tam a guri daya Allah madaukakin sarki ka tsare mu innaha alaihim mu'sada na'am fi amadin mumaddada Allah yace za a musu irin wannan matsacce da takurewa fi amadin a cikin wata irin husumiya mumaddada Allah yace mai kakku Ibn Abbas sai yace adakhalahum fi amadin Allah zai shigar da ƴan wuta ne cikin wata husumiya ko cikin wani karfi kamar ki dauki misali wanda za mu fi iya ganewa ki samu gongoni to kamar a dauko abu ne a sa a gongoni fa muddat sai kuma an meke wannan gongonin yanzu kamar ki samu fara sai ki sa ta a cikin gongoni sai kuma ki bubbuga gongonin haka saman gongonin ya taho da gefen gongonin an cire nan kafar an cire nan murfin sama an cire murfin kasa ba saura tsakiyar ba to sai kuma yake bubbuga farar ba tana tsakiya ba amma kin hade karfan wannan da wannan karfan kin matsa hitamo kuma tana jiki yace to haka Allah madaukakin sarki zai musu kuma dai kocin da za a yi haka fa an sa sarka a wuya kuma wannan kofar da aka matse sai kuma a sake zuwa kamar wani abin da ake matse bakin ledar fi a wata sai a sake matse wannan bakin a sake matse wannan bakin yanzu akin gane gongoni a tsaye an latse shi haka kina tsakani baki a tsakani insha Allah an sa sarka a wuya an daure an sa a hannu an daure an matse tamo kuma sai a jera ta a wutar jahannama to idan aka aje ki sai aka wannan sai a dora sai aka wannan sai a dora sai aka wannan sai a dora yanzu kin ga tun daga kasa wani ne akan wani wani akan wani wani akan wani wani akan wani har sai an je karshen wutar jahannama yana innaha alaihim mu'sada fi amadin mumaddada Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ka kare mu daga azabar wuta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana kuskuren mu gyara mu aiki da abin da ya dace ya halatta an ji ansar aiko ko ba ji ba mace tana samun tangarda a haihuwa ya halatta ta yi addu'a Allah ya jinkirta mata haihuwa ya halatta kuma da matakai na zahiri hawo ya kamata na'am
wannan mutaji me ya yi hukuncin wanda ya yi amaliyar
yana nan lafiya kalau har sai idan kakaro aman yayi shi da kansa da kansa amma da yayi amai ya kare kai kurkure baki ya nemi guri ya huta azumi ya je insha Allah
wannan mutaji ni ce da nazo yin wankan sarki
na'am
sai na wanke kai na so
na'am
Allah yana san karin da yayi hakan da yayi ba matsala bane
ya wanku sosai na'am
wannan kuma
na'am
Now.
Now. Now. Akwai Now. Mun gama dai wailul kulli humazatil lumaza ko? Mun gama wailul kulli humazatin lumaza yanzu wata kila an fara tattara wancan ma haka take ko ko wancan ma haka ba take yi wanda zai zagaye gari gaba daya kuma zai yi sallah a zaune idan akwai dalilin da zai iya bahi damar yayi yawo amma ba shi da damar da zai iya rankwasawa ya daga. Akwai bambanci tsakanin tafiya da kuma durkusawa da dagawa. Yanzu a tsaye ina tafiya babu abin da jikina zai. Kuma haka nan ina durkusa in ni ne din kenan, banda matsala da durkusawa da tashi. Amma akwai wanda in yana zagaye a tsaye bai da matsalar komai. Amma lokacin da zai rankwafa bayan shi ya daga, ya tafi sujada, ya dago, to a lokacin gaba ɗaya za a iya rike dukkanin gaban jikin shi saboda rafin lafiya da Allah ya jarrabe shi. Amma in tafiya ce ta tsaye, babu abin da jikinsa zai yi. Idan a irin wannan halin ne da irin wannan dalilin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. In kuma kawai ganda ce da rashin kunya, kawai a zaune na ga dama, to in shekara nawa ta yi tana sallah, Allah ba zai karɓi sallarta ba. Duk wanda zai iya sallah a tsaye sai ya yi sallah a zaune, to Allah bai karɓi sallar shi. Mai ahalar ya ce sallah tana da hanyoyi guda bakwai da ake yinta: a tsaye ba tare da jingino ba, a tsaye a jingine, a zaune ba tare da jingino ba, a zaune tare da jingino, sai haƙarƙarin dama, sai haƙarƙarin hagu, sai kuma rigingine. Wannan ita ce siffa guda bakwai. Sai aka ce huɗun farko duk wanda zai iya yi ya tsallaka ga na bayan shi, to sallarsa za ta ɓaci. Zai iya sallah a tsaye can karkar, da na ce Allahu akbar, kawai na ja da baya da baya, sai na jingine da bango, sai na ɗan ɗage ƙafa, ai dai na huta. To yanzu da jingina da kika yi da bango da ɗan ɗane ƙafa da kika yi, sallarki a banza, saboda za ki iya yin sallah can karkar a tsaye, kika koma kika jingina, to sallarki ta riga ta lalace. Allah ba mu ikon kiyayewa. Shi turaren mace duk abin da zai gyara jikinta ya hana ƙarni da ƙazanta da lalacewa ya fito babu laifi. Abin da ba a so kada ƙanshin har ya fito daga hijabi har a ji ƙanshin, wannan shi ne abin da ba a so. Amma duk matan ma da ba ta gyara jikinta, ai ina ga ku takaci a cikin mata. Babu laifi ki gyara jikinki, ki tsaftace jikinki, ki goga irin turaren da mata ke gogawa. Abin da ba a so kada ƙarfin turaren har ya fito hijabinki, har ya ji ƙanshinsa, kina tunkarowa ko kina wucewa, wannan shi ne abin da ba a so. Mata kuma sun san meye gaskiya da gaskiya, sun san ya za su yi su gyara jikinsu, sun san ya za su yi su fitar da ƙanshi. Wannan ba abin da zan kwatanta muku. Amin, Allah tsare mu gaba ɗaya. Abin da nafi gamsuwa da shi a kasar, na taɓa amsa wannan tambayar ma a karatun mata. Abin da nafi gamsuwa da shi shine tafiya idan ta wuce kwana uku a inda zaki je, kuma kin san ta wuce kwana uku ana cika sallah. Amma akwai malaman da suka ce inda kika je, inda sunanki baƙunta, kuma zaki bar gari in kin gama uzurinki, ko kwana nawa zaki iya yin sallar kasaru. Amma dai abinda zuciya ta tafi natsuwa da shi bisa abinda na karanta, daidai gwargwado na fahimta, in dai